Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin ciwon ƴa mace tare da ni Aisha Mu'azu. Shirin ciwon ƴa mace a yau ya karɓi bakuncin Hajiya Hajara Lawal, tsohuwar ma'aikaciyar gwamnati a jihar Yobe, wacce za ta ba mu labarin irin gogewar da ta samu a fannin aiki. Sai kuma Hajiya Halima Usman, shugabar kungiyar Halima Factor Community Initiative, wacce za ta yi bayanin irin ayyukan da kungiyar tata take aiwatarwa. Na fara da yi wa Hajiya Hajara tambaya a game da tarihin aiki, ga kuma abin da take cewa.
A ƙashin gaskiya ni na yi primary school ɗina a Amishi primary school, domin shi ne a cikin ward ɗina tun da farko shi ne da primary. Sauran ƙauyukan namu daga baya ne suka samu primary, amma a lokacin da ni nake primary school age, Amishi ɗin ne take da shi, sannan sauran kewayen duk suna turo ƴaƴansu guram. Da na gama sai na yi secondary school ɗina a GGSS Maiduguri, wanda yanzu ya zama GGC Maiduguri. Daga nan kuma da na gama GGSS Maiduguri sai na tafi University of Maiduguri. Na kammala a 1983 na gama university na. Dama ni am a trained teacher, na koyi education ne abinda na karanta BA ed. So nazo na zama malamar makaranta, daga nan har na zama vice principal, har na zama principal sai aka yi creating Yobe. Da muka dawo Yobe, ni gaskiya ban yi aikin makarantan ba, sai na koma commission for women. Daga commission for women shikenan daga baya ne dai ta zama minister of women affairs. To daga nan sai aka bani supervisory counselor a Jakusko local government. Na dawo aka bani chairman na rukun kwariya bayan an gama zaɓen, kuma aka bani director general. Daga director general aka bani permanent secretary, bayan permanent secretary kuma daga baya aka zo aka bani commissionership. Daidai lokacin da na gama commissionership din shekara 3 da wata 7, shi kuma ya zo daidai lokacin da retire ta zo, sannan sai na yi retire na zauna. Yanzu kuma an bani commission membership kaman board membership yake a House of Assembly Service Commission. To ayyuka kan gashi na iri-iri na gaya miki. To irin aiki ba irin wanda dai kam daidai gwargwado na yi su daban-daban a matsayina na mace.
Hajiya Halima, to baya ga wannan kungiya akwai wani aikin da kike yi?
Ni ma'aikaciyar gwamnati ne, ni kuma marubuciya ce. Ina wallafa takardu na kaman tatsuniyoyi domin koyar da yara akan amfanin zuwa makaranta da yanda za mu tsaftace muhalli da kuma halaye masu kyau da yara ya kamata yara su girma da shi. Wato abin da ya kawo na kafa wannan kungiya, ganin kunci da damuwoyi da mutanenmu na arewacin Najeriya, musamman mata da yara, suke fuskanta, domin in karfafa yara ko kuma in taimaka ma yara da maganan zuwa makaranta domin samun ilimi da zai taimaki rayuwarsu, da mata da kuma taimaka ma mata kuma samun ko sana'a ko wata abin da zai taimaka musu.
To Hajiya, wani irin gogewa kika samu
game da aiki a matsayinki na mace a wannan yanki?
Experiences ai da yawa ne, ba ɗaya ba ba biyu ba. Experience ɗin da nake da shi ɗaya ne, na gani cewa mutum ya saka nashi gudunmawar saboda a samu a kawo ci gaba na ita wannan jiha.
Hajiya Halima, ko mu koma kan batun kungiyar taki.
Abinda muke a wannan kungiya mai zaman kanta shine muka dan karfafa mata da yara su samu ilimi na boko domin kyautata zaman su nan gaba a makarantu. Muka kokarin taimaka ma mata ta wurin bada abinda ake a turance wato scholarship kenan.
Wato tallafin karatu.
Ba mata kaɗai muke yi ba, har da matasa ma muka yi. Akwai inda muka bayar da wannan taimako na makaranta,
tallafin karatu.
Muka ba mu mata da matasa da yara masu kokari, masu kuzari,
masu kwazon karatu kenan,
amma kuma ba su da karfi, ba su da hanyar biyan wayannan bukatu ba. Sannan kuma muna taimaka mata wurin samun sana'o'i na abubuwan da ya kamata su koya don su iya aiwatar da wani abu da zai taimaki rayuwarsu.
Hajiya Hajara,
mutane suna gani cewa idan ba a janyo mata cikin al'amuran mulkin gwamnati ba, ba za a samu maslaha dangane da matsaloli da suka jibinci mata da yara ba. Kasancewar ita mace ita take sanin ciwon
ƴa mace. Wato shi sha'anin gwagwarmayar aiki shine, idan har mace za ta yi gwagwarmayar aiki kuma ta yi ci gaba a wajen aikin, ta samu moriya na aikin, to gaskiya fa sai ita ma ta zama tsayayya da jajircewa a wajen aikin, kafin ya zammana ta mora aikin. Na tana lokacin da aka yi creating na Yobe. Daga Maiduguri ne aka yi transfer namu zuwa Yobe din. A can ne zamu kwana da lokacin ba gidaje. In mun kwana a Maiduguri mu zo mu yi aiki a Yobe a Damaturu sannan kuma da yamma mu koma. Mu kwana a can mu zo. Ni fa matar aure ce. Da karfe 4 na tashi in dora sanwa, in dafa breakfast, in dafa lunch. Karfe 9 ina Yobe line ina kokuwan shiga Yobe line in zo da Maturu in yi aiki. Kuma mun yi sallar la'asar 3:30 zuwa karfe 4 kuma mun je Yobe line muna kokuwa mu shiga mu tafi. Haka nayi ni ban fasa zuwa aiki ba har ranan Juma'a ina zuwa aiki. Akwai shugabanmu sai ta ga jajircewa na akan zuwa aikin nan daga Maiduguri ba yake zuwa kulli yomin. Ita ne tace min ran Juma'a din inda ki bar shi mana sai ce ayya kar fara nan Juma'a nan ban zo ba kuma aiki ya miki yawa ke ce shugaba mu ne na bayan ki ai mu ne ma'aikatan sai tace ba komai idan har akwai aiki in Allah ya taimake mu zamu gane shi tun ranan Alhamis mun gane shi ran Alhamis to zan ce ki zo Juma'a to aiki jajircewa ne mazan nan da kuke kallon su su ma suna kallon mu
Hajji Halima baya ga tallafin karatu akwai wani abu da masu cin gajiyar tallafin suke cin muriyarsa
a ofishin mu muna da wurin koyarwa wannan mukan koyar da mata da abubuwa daban-daban kamar na ilimin zamani na wanda ake ce da shi computer kenan ko
na'ura mai kwakwalwa
yawa muna yin wannan koyarwa kuma muna da so da dama muka samu mata da suka zo suna da kusari suna da mamarin su koya domin yanzu zaman da muke ciki komai ya koma aikin computer dole ne wai koya wannan saboda sai ka ga lokacin rubuta jarabawa yaran mu da yawa ba su yi amfani don yawancin jarabawa yanzu ana yin shi akan wayannan wato na'urorin ne yaran mu da yawa sai ka ga ba su iya ba sannan muna koya musu sana'o'i kaman inda ake yin su sabulu su man shafawa da sauran da abubuwa haka kuma muna koya musu yanda bayan suka iya yin wayannan abubuwan yaya za su sayar da shi domin su samu biyan bukata so mu ba wai mu koya maka a'a ki zo ki koyi yin sabulu kizo ki koyi yin man shafawa sannan in kin gama ki tara a gida ba a'a yaya zaki domin ki sai da shi ki samu dan taro da CC don biyan bukatar
ki sai mata za su taimaka wa mata domin da yawa ana cewa mata ba su fiye taimaka wa ƴan uwansu mata ba
eh to wannan din ana fada lalle quite alright amma gaskiya ni ba ni da wannan halin ni ba matar da za ta zo guri na tana neman taimako in ki ba sai dai abin ni ma yafi karfi na amma in abu bai fi karfi na ba gaskiya ina taimakawa kuma duk waɗanda na san su suna taimakawa na san Hajiya Hawwa Mainabukar akwai ta da taimakon mata na san Hajiya Fatima Talba akwai ta da taimakon mata akwai na san Hajiya Asma'u Kabir Kwalo na san ta da taimakon mata na san Hajiya Mero Amshi na san ta da taimakon mata na san Hajiya Khadija Bukar Abba ita wannan kam nata ya wuce magona da misali domin ita irin taimakon da take babu wanda ba yake iyawa irin nata na san Hajiya Halima Joda taimako take yi sosai tukuru ba matan ba har mazan to saboda haka waɗannan mata wanda tsayayyu kam suna taimakawa
menene babban burinki akan masu cin gajiyar kungiyar nan taki
da mamu akan ƴan mata ne so yaran nan suna makaranta na primary ne ma mun yi alƙawari cewa ƴan matan da suke cikin su don su da dama sai mu ga ƴan mata in an gama primary ba a iya zuwa a ci gaba a makaranta na biyu kenan wato secondary so muna kokarin karfafa cewa duk ƴan matan da muka yi musu suka zama mana kamar ambassadors abinda muke ce musu kenan yaran na primary school muna ce musu ambassadors yawancin ƴan matan mun yi alƙawari cewa in sun shiga secondary school zamu ci gaba da biya musu bukata domin mu tabbatar yaran nan sun gama makaranta don yawancin sun ga shiga secondary sai kiga an wasar da makaranta don za a je neman kuɗi ko a shiga talla ko a je a yi aure so haka nan yasa muka tsawarin dokan cewa zamu ci gaba da taimaka ma yaran nan har su gama secondary school in Allah ya da kuma su samu jami'a su je su ƙara ilimi
Shin mai sauraro, a nan za mu ja birki a cikin shirin ciwon ƴa mace a yau. Sai zuwa makon gobe idan Allah ya raya mu, a ji mu da wani sabon shirin ciwon ƴa mace. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma bakin namu, Hajiya Hajara Lawal da Hajiya Halima Usman, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar muni lafiya.